رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين أبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد يومنا 26 قوت رمضان شكرا تادو ليادة اليهود دار بعند بير آمنا قبات الدكراتون مسلاتين عثمان بن عفان أنن قدنك أبرنن كانوا يومنا كرنت أيوين كرشي عنا سورة من البركة سورة يونس عليه السلام ما لا يكرنت آية تتسع عند ترى الله تبارك وتعالى أنا بياني أسكم ودنن أيوه دا أكرنت ودا أكو قمدا واتو كسنشي ور إيماني zabi ne da Allah ta'ala yake zabar wasu daga cikin bayansa yake musu kyauta da imani, amma kuma akwai ma'aunin da Allah ta'ala ya ba wa bayi wanda za su yi tunani da shi domin su gane hanya ta daidai. Kamar yadda muka faɗa, shari'a iri biyu ce, akwai shari'a ta irshadi nusarwa, akwai kuma ta tawfiki wanda Allah ta'ala shi ke datar da wanda ya ga dama a cikin bayansa, shi yake datar da wanda ya ga dama a cikin bayansa, haka Allah ya hukunta cikin kaddarawarsa. Allah ta'ala cikin waɗannan ayoyi yana cewa law sha'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'an. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana kwadayi yana fata a ce ina ma kowa da kowa ya fahimci gaskiya ya bi kuma hanya ta daidai ya shiriya. To sai Allah ta'ala ya ce da shi law sha'a rabbuka, da ubangijinka ya ga dama, la'amana man fil ardi kulluhum jami'an, da dukkan waɗanda suke bayan ƙasa sun yi imani baki ɗayan su jami'an, ay mustami'ina ala al-iman la yatafarraquna fihi, da dukkanin mutane ba su yi sabani ba, da sun zama kamar mala'iku baki ɗaya akan imani da Allah, da Allah ya ga dama da ya mai da dan adam kamar haka. Sai Allah ta'ala ya ce da ma'aiki, fa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin, shin kai ne zaka tilasta wa mutane har sai sun zama masu imani? Alhali Allah tabaraka wa ta'ala ya kasa mutane gida biyu, akwai waɗanda suke za su yi imani domin sun dace da rahmar Allah, akwai waɗanda suke kuma ba za su yi imani ba, saboda Allah ya hukunta cewa su ba masu rabo bane a lahira. Saboda haka koda kana so su yi imani, wanda Allah ya datar zai yi imani, wanda Allah ya datar zai yi imani. Shi yasa a wata ayar Allah ta'ala ya ce walau sha Allahu ma ashraku, da Allah ya ga dama da masu aikata suka ba su aikata ba, amma hukunci ne na Allah ta'ala da ya hukunta. walau sha'a rabbuka la ja'ala an-nasa ummatan wahida, da Allah ya ga dama da sai mai da mutane baki da umma guda ɗaya iri ɗaya. To amma hukuncin Allah ba haka ya hukunta ba a cikin hukuntawarsa, ba haka ya hukunta ba a cikin abin nan hukuntawarsa. Allah ya raba mutane gida biyu, shi yasa ya gaya wa manzon Allah cewa ya haƙuri, laisa alayka hudahum walakinna Allah yahdi man yasha. Saboda haka Allah ta'ala yake cewa kai aikinka shine isar da sako. Walau sha'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'an, da Allah ya ga dama duk da sun yi imani, sai dai Allah bai so hakan ba, kai naka shine ka isar da sako, sannan kuma Allah ta'ala shine wanda zai shiryar da wanda ya ga dama. Afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin, shin kai ne zaka tilasta wa mutane har su zanto masu imani? Kada kai haka. Ma'ana manzon Allah yana samun damuwa akan yadda ake wa'azi amma mutane ba sa ganewa. Sai Allah ta'ala ya ce yayi hakuri, kamar wannan ayat ta siya ce gare shi, ma'ana rarra shi akan cewa shi dai abinda Allah ya dora masa na isar da sako, shari'a kuma tana hannun Allah. Sai Allah ta'ala ya ce wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idnillah, babu wani rai wanda zai yi imani sai da izinin Allah. Sai Allah yayi masa tawfiki da imani din, sai Allah yayi masa tawfiki da imani din. Yace ai ma sabata wa mastaqama wa maslaha li nafsin min al-anfus an tu'mina fi halin min al-ahwal, babu yanda za a yi wani rai yayi imani ya zama mai imani wani hali cikin halaye illa fi hal iradati Allah ta'ala al-iman la, sai Allah ya ga dama ya datar da wannan rai zuwa ga imani. Kenan wannan aya tana ƙara ƙarfafar ta bayi kenan. Allah ta'ala ya ce wa yaj'alu rijsa 'ala alladhina la ya'qilun, kuma Allah ta'ala yana sanya ar-rijsa tabewa 'ala alladhina la ya'qilun, ga mutanen da ba sa hankalta, ma'ana mutanen da ba sa aiki da hankalin da Allah ya ba su, su ne suke tabewa waɗanda ba sa bin hanya ta daidai, ma'ana ga hujjoji Allah ta'ala ya bayar amma sun kasa fahimta. To irin waɗannan sai Allah ta'ala ya hukunta musu tabewa. Kenan tabewar yadda cewa Allah ya kaddara a cikin kaddarawarsa tun fil azal cewa ga 'yan wuta, to to amma hanyar da ake ganewa shine hanyar da za a yi wa mutum wa'azi a bashi ayoyi na fahimta da yake mata a ce ya gane amma kuma sai ya kasa amfani da ma'aunin da Allah ya bashi na hankali ya kasa ganewa misali waɗanda suke bauta wa nan Allah Allah ta'ala ya kalubalance su a gurabe da dama hal yanfa'unakum aw yadurrun abinda kuke bauta suna amfanar da ku tunda ai ana bauta ne dan a samu amfani aw yadurrun ko suna cutar da ku ba sa yi Allah ya kawo misalai a gurabe da dama kaga kenan ba su iya amfani da hankalin su ba wajen gane abin da yake na daidai sai Allah ya ce wa yaj'alu rissa 'ala alladhina la yaqilun wadanda ba sa hankalta ma'ana ba sa tadabburi su gane hanya ta daidai sune Allah ta'ala yake hukunta musu tabewa gashi Allah ya ba su fahimta Allah ya ba su hankali amma sun ki su gane abin da yake na daidai sai Allah ta'ala ya kuma kiran bayi su yi amfani dai da wannan hankalin da Allah ya ba su dan su gane cewa Allah ɗaya yake dan su gane cewa Allah wanda isan cinci bauta shine wanda ya halicci sama da kasa yake kuma gudanar da al'amuran bayinsa sai Allah ya ce kulin duru ma za fi samawati wal ard ya kai annabi ka gaya musu kul ka fada wa waɗannan unzuru ku duba ku gani ma za fi samawati wal ard abinda ke cikin sammai da kasa ma'ana ku kalli halittar Allah a sama ku kalli kuma kasa Allah yadda ya halicce ta da abinda ya sanya a cikinta wannan ya isa ga mai hankali ya gane cewa akwai Allah kuma ya isa ya gane cewa Allah ta'ala wanda yi wannan shi kadai ya cancanta a bauta masa shine malam yace kul ayyuhar rasul liman tahrisu ala hidayati ka gaya musu ya kai manzo waɗannan da kake fata su shiriya ka ce da su unzuru bi absarikum wa fakkiru ku yi duba da idanunku ido na basira kenan kuma ku yi tunani wa ta'ammalu bi basairikum ku yi ta'ammuli ma'ana ku lura da hankalinku madha fi samawati wal ard ku duba ku gani abinda Allah ya halitta na sama da abin da ke cikin sammai din na wato ita kanta sama din da taurarin da ke ciki da rana da wata da yadda dare yake zuwa daga sama kuma abin nan yini ya zo da yadda Allah yake sanya giragizai a sama suke saukar da ruwa da yadda Allah ya halicci iska tana kai kawo a cikin samaniya da irin waɗannan abubuwa sannan kuma ku kalli ƙasa yadda Allah ya halicce ta sannan ya halicci abin da ke bayan ƙasa na dangin kayan tsirrai da kuma halittu daban-daban-daban da kuma yadda bayi suke raya ta suke gine-gine suke duk abin da suka ga dama gatan suna nan lafiya lau duk wannan al'amura ne da ya kamata mai hankali ya lura musamman suna ta Ubangiji a cikin halittunsa ka duba yadda tunda ake ba da labarin wannan duniya duk wanda ya tashi haka ya ganta rana ta zo ta fadi wata ya fito ya fadi ba a taba samun matsala ba a ce wani lokaci an samu matsala sannan ka duba halittun da ke cikin duniyar nan baki daya nau'i daban-daban bal ma Allah ta'ala ya ce kai ma kalli kanka ma kai dan adam ba wai sai an yi magana wasu halittun ba ka duba ka gani ya ce wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum sai ce me afala tusiruna a bayan kasan nan akwai ayoyi na Allah ga duk mai yaqini wanda in ya tsaya ya nutsu zai gane akwai Allah halittun da Allah ya halitta da yadda al'amarin su ke gudana sai ya ce wa fi anfusikum kalli kanka mana kai dan adam wannan watakila lokacin da aka saukar da wannan aya mutane ilimin su bai kai ga gane sirrin da ke cikin halittar dan adam amma ana tafiya yau da muke rayuwa ka gani wato duk wani abu na ban mamaki da ya kamata mutum ya zamo ya zama masa wa'azi an gani saboda yau ana iya scanning a gano duk yanayin ainihin wato cikin dan adam ka duba idanun mutum da yadda Allah ya halicce shi ka duba yadda Allah ya halicci kunnuwa ka duba yadda Allah ya halicci dandano ya halicci bangarori ne dan adam yana rayuwa yana kai kawo lafiya lau wa fi anfusikum afala tusirun duk waɗannan ayoyi ne da ya kamata a ce dan adam yana hankalta me hikima yace wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu alwahid duk abin da ka gani alama ce ta kadaituwar Allah to ma Allah ta'ala yace kul ka gaya musu ya kai annabi unzuru ma da fi samawati wal ard ku duba ku ga halittun da ke cikin sammai da kasa amma duk da wannan wa'azi da Allah yake jan hankalin su sai Allah yace wa ma tughnil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun amma duk da haka wannan gargadi da kuma ayoyin la tughni bata amfanar da wanda yake tababbe an qaumin la yu'minun bisa mutanen da dama Allah ya rubuta ba za su imani wa diyar da zaka musu wa'azi diyar da za su ga ayoyin Allah ba za su iya me ba fahimtar hanya ta daidai ba saboda me tababbu ne wa yaj'alu rissa alal ladina la yaqilun Allah ya ya rubuta musu ma'ana ya hukunta musu tabewa saboda haka fama tawni al-ayatu wa nuzuru an qaumin la yu'minun dai yadda zakai musu wa'azi ba za su fahimta ba sai Allah ta'ala ya ce wa manzon Allah a ga ya waɗannan mutane da suka ki imani fa hal yantaziruna
hal yantaziruna illa mithla ayyamin ladina khalaw min qablihim qul fantaziru
Allah ta'ala ya ce a gaya musu fa hal yantaziruna shin me suke jira su waɗannan da suka ki imani da Annabi sallallahu alaihi wasallama suka yi adawa da shi illa mithla ayyamin ladina khalaw min qablihim ba komai suke jira ba illa irin abinda ya gudana ayyam ana nufin al'amura manya-manya da suka gudana shine ma'ana ayyam a larabci an ce ayyam ana nufin wasu al'amura manya-manya da suka faru na zamani su ake cewa ayyam shi yasa larabawa suka ce ayyamul arab ma'ana wasu lokuta ne na musamman a tarihin larabawa da aka yi yaƙi da aka wasu al'amura to abin da ya gudana ga waɗanda suka wuce a baya sai Allah ya ambace da ayyam alladhina khalaw min qabli wato irin yadda Allah ya halakar da waɗanda suka kafirce wa manzannin da Allah ya aiko irin mutanen annabi Nuhu irin Adawa da Samudawa da waɗannan dukkaninsu su duba su gani yadda Allah ya yi da su ba komai suke jira ba waɗannan da suka kafirce wa annabi sallallahu alaihi wasallama face irin abin da ya faru ga waɗancan ya faru gare su فهل ينتظرون الا مثل ايام الذين خلو من قبلهم ba komai suke dako waɗannan mutanen face irin abin da isa mu ga waɗancan ya faru gare su ifaru su ma gare su shine na halakarwa da suka ki imani da manzannin Allah Allah ta'ala yace kul ka gaya musu fantaziru ba dai jira kuke ba kun ce kuna so ga abin da zai kasance to ku ci gaba da jira ai tarabbasu li wa'di rabbikum ku jira wa al-qawlin ubangijinku inni ma'akum min al-muntazirin ni ma ina jira in ga abin da Allah zai hukunci akan sannan sai Allah ta'ala ya bayyana sunnarsa dangane da manzanni da yake aikowa a baya wanda yanzu ake ga waɗannan mutanen su jira su ga abin da zai kasance to me ya faru ga manzannin baya shine Allah ta'ala yana tseratar da manzannin da mabiya kuma ya halakar da waɗanda suka yi tawaye suka kibin manzannin shine Allah ya ce thumma nunajji rusulana
walladheena amanu
Allah ta'ala ce thumma nunajji rusulana yadda Allah yake yi shine idan ya hukunta wa al'umma ma'ana halaka sai ya tseratar da manzanninsa walladheena amanu da waɗanda suka yi imani da su sai Allah ya tseratar da su daga wannan ainihin halaka daga wannan azaba yace kadhalika kamar haka ne haqqan alaina muka sanya haƙƙi akan mu ai wa haqqa zalika alaina haqqan muka maida wannan haƙƙi ma'ana muka wajabta wa zatin munji Allah ta'ala cewa nunjil mu'minina za mu tseratar da mu'mine daga halaka yayin da muka aiko ta ga waɗanda suka saba wa manzannin mu ma'ana haka Allah yake rubutawa duwa da suka yi imani da manzanni sai Allah ya tseratar da su su kuma wanda suka yi tawaye suka ki imani sai Allah ya halakar da su shine Allah yace sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina wala tajidu li sunnatina tahwila haka Allah yake yi dama zai tseratar da masu imani kuma ya halakar da waɗanda suka ki imani sannan sai Allah ta'ala bayan ya ambaci ayoyi ma'ana da ke nuna gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ya biyo baya da kira ga mutane cewa in har ba su fahimci sakon ba to sai sun yi shakku kenan to sani cewa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kan hanya ce da Allah ya umarce shi kuma ba zai barta ba wannan hanya din shine ta tauhidi ta bauta wa Allah shi kadai ma'ana Allah ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira mutane ya gaya musu wannan cewa koda ko kun yi kokonto ni ba na kokonto ina kan hanya da Allah ya umarce ni kasance akai ta tauhidi ta bautar Allah shi kadai qul ya ayyuhan nas
qul ya ayyuhan nas in kuntum fi shakkin ولا تكونن من المشركين تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين.
الله تعالى أمرت من الله صلى الله عليه وسلم يقيا ودن مشركي قل يا أيها الناس anan kaga sai akai amfani da annas ba ga su kadai ba ga kowa ma wanda yake jin wannan sako ana gaya masa cewa in kuntum fi shakkin min dini har idan kuna kokonto game da abin da nazo muku da shi na shari'a na addini da nazo muku da shi fala abudul ladina ta'buduna min dunillah to ba zan bauta wa irin abin da kuke bautawa ba min dunillahi kuma bayan Allah ni dai ina kan wa'ayin da Allah ya min na tauhidi na kadaita shi a cikin bauta nayi masa da'a walakin a'budullah alladhi yatawaffakum sai dai ni zan bauta wa ubangiji ne wanda shine yake karbar rayuwarku wa mirzu an akuna minal mu'minin kuma ya umarce ni shi Allah in kasance daga cikin masu imani da wannan addini da abin da ya saukar mun malamin suka ce fadin sa kul ya ayyuhan nasu in kuntum fi shakkin min dini mana ana gaya musu ne cewa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai bi irin abin da suke so ba domin su abin da suke fata shine ya bar addinin gaskiya ya bi irin abin da suke so. Allah ya ce a gaya musu ba za mana ba zai bar tauhidi ya koma kan bata na shirka ba. Shine ya ce fala abudul ladina ta'buduna min dunillah ni dai ba zan bautawa abin da kuka rika kuma bayan Allah a matsayin kishiyoyi gare shi ba domin duk wannan wato bauta ce batacciyar bauta ba ta gaskiya ba. Bauta ta gaskiya ko addini na gaskiya shine bautar Allah shi kadai walakin abudullah alladhi yatawaffakum aka ce fadin sa a'budullah alladhi yatawaffakum akwai gargadi gare su cewa wadancan da kuke bauta ai ba su ba ranku ba hannu ranku ba hannu sai yake ba a hannun waye Allah wanda nake bautawa to in har ranku kun yadda yana hannun Allah ne wanda nake bautawa to ku kiyaye shi cewa in ya karbi ranku zai tsaye da ku gaba gare shi kuma zai muku hukunci akan wannan kafirci naku mana kamar gargadi ne kenan aka ce tafsisut tawaffi bizikri litahdid wattarhib da aka ce Allah da yake karbar ranku ana gargada su kenan cewa wadancan da kuke bautawa ba abin da suke yi muku rayukanku ba hannun su suke ba rayinku yana hannun Allah ne kuma shi ni zan bautawa kuko ku kiyaye cewa zai karbi ranku ya tsaye da ku gaba gare shi kuma zai muku hukunci akan abin da kuke aikatawa wa mirtu ana kuna minal mu'minin kuma Allah ya umarce ni zan to cikin masu imani wanda zan rike shi kadai abin bauta ba tare da hada shi da wani ba wa an aqim wajhaka lid-din hanifan kuma sai Allah yake ya dawo da khitab din zuwa ga manzon Allah kai tsaye cewa kuma ka tsaida wato kanka zuwa ga bautar Allah hanifan kana tsaye akan tauhidi kana karkata ga barin shirka ai aqim jami'a shara'i ad-din hanifan ka tsaida abinda Allah ya saukar maka na addini na shari'a hanifan kana ne wato fuskantar Allah da shi kana kauda kai ga barin wani Allah shine hanif wanda ya karkata gabarin shirka zuwa ga tauhidi wala takunanna minal mushrikeen kar ka zamo daga cikin masu hada Allah da wani cikin bauta wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadhurruka sannan kada ka bautawa wanda yake koma bayan Allah wanda ba zai amfanar da kai komai ba kuma ba zai iya cutar da kai komai ba kaga ana dai sake karrara tauhidi ne ana sake nana ta wannan aqida ta bautar Allah shi kadai da kuma watsi da bautar wani Allah wanda yake bai mallaki komai ba saboda haka aka ce wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadhurruka kar ka bauta wani Allah koma bayan Allah wanda yake ba zai amfanar da kai komai ba kamar yadda yake kuma ba zai cutar da kai komai ba kamar ana gaya waɗannan mushrikai cewa abin da kuke bauta koma bayan Allah ba su da wani tasiri na amfani ko na isar da cuta ko na isar da amfani ko na karewa daga cuta dan me za ku bauta musu wannan kuma ita ce hujjar da Allah tabaraka wa ta'ala yake nana ta ta Qur'ani gurabe babu adadi cewa waɗannan da aka rika kuma bayan Allah ba su da wani amfani bautar su da ake yi domin ba su iya isar da amfani ga bauta musu ba su iya tsare shi daga dukkan wata cuta in haka ne kuwa fama aqbaha hadhihi al-ibada wa afash wannan tayi muni wannan bauta dan ba ta da amfani kuma a ƙarshe mutum zai aikata mana bai riki wannan Allah a matsayin abin bauta ya koma lahira ya shiga wata jahannama domin ba abinda yake na adalci ne ba ya aikata shi yasa Allah ya ce fa in fa'alta in kai haka to ba kai adalci ba ka riki wani Allah wanda bai riki mana bai da wato damar isar da amfani gare ka bai da damar isare ka daga cuta in ka rike shi to ai kaza lisanka in kai haka fa in fa'alta kai haka fa innaka idan min adh-dhalimin ka zama cikin azzalimai wanda ya dauki haƙƙin Allah iba wani Allah domin ma'anar zalunci shine ka aje abu inda bai dace ba inda ba mahallinsa ba to in wani ya riki wani Allah a matsayin abin bauta yayi zalunci saboda me ya dauki haƙƙin Allah ya ba wani wanda bai cancanta ba wannan ko shine ainul zulmi shine hakikanin zalunci shi yasa abin nan zainal luqman yace wa dan sa me ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la zulmun azim a cikin zalunci ma mai girma ne haƙƙin Allah mahalici wanda shike amfanar da kai shi yake tsare ka daga abin da yake na cuta shine rayuwarka take hannunsa shine wanda yake gudanar da al'amarinka duk al'amarinka hannun Allah yake ka dauki haƙƙinsa ka ba wani Allah to wannan babban zalunci in ka aikata haka to ka aikata zalunci kuma sai ya ci gaba da karrara tauhidi din cewa Allah ta'ala shine abin bauta dan me saboda shi yake rike da amfani ya isar da shi ga bayi kuma shine mai tsare bayi daga abin da yake na cuta to in haka ne shi za a bautawa Allah ya ce wa in yamsaka Allah
wa in yamsaka Allah bi durrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwa al-ghafur
wannan aya ma dai aya ce da ke ƙara karrara tauhidi mana tabbatar da cewa Allah shine kadai abin bauta domin amfani daga Allah yake zuwa domin kariya daga cuta daga Allah ne shi kadai in ko haka ne to shine kadai ya wajaba a bauta masa ba wani ba shine Allah yace wa in yamsaka Allahu bi dhurrin ka sani ya kai bawan Allah in wata cuta ma'ana Allah ya shafe ka da wata cuta daga gare shi ma'ana kamar Allah ya sauka wa bawa ainihin rashin lafiya ko talauci ko makamancin wannan ko fari da makamantan wannan na cuta ma'ana abin da yake na cuta ne to fala kashifa lahu babu wanda zai dauke wannan in dai Allah ya hukunta ga bawa illa huwa in ba Allah din ba shi kadai dan shi ya mallaki wannan shi kadai yake iya wato in ya shafe ka da cuta ka nemi wannan yayewa kuma iyaye maka ba wanda yake yin wannan sai shi kadai illa huwa subhanahu wata'ala shine sai amma ne yujibul mutarra idza da'ahu sai ce mai wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa sai ce a ilahun ma Allah qalilan ma tadhakkaru me yasa ba ku hankalta shin akwai wanda idan ka shiga musiba ka kiraye shi yake iya amsa maka in ba Allah ba wa zai taimake ka amma yujibul mutarra idza da'a duk wanda ya shiga cikin musiba cikin bala'i cikin cuta ai ba wanda zai rika iyaye masa in ba Allah ba kuma ma ya rika din ba zai iyaye masa ba duk wanda zaka kira ya kama dauke da agaji ba zai iya ba indai Allah ya saukan maka sai shi da ya saukan maka zai iya dauke maka to saboda haka dan me zaka riki wanda bai da amfani ma'ana ba zai iya tsare ka daga cuta ba iyaye maka wani wata cuta ba me yasa zaka rike shi fala kashifa lahu illa huwa babu wanda yake iya yayewa bawa wata musiba in ta same shi in ba Allah din ba shi kadai sai yace wa in yuridka bi khairin haka idan Allah ya nufi ka da alkhairi ya baka lafiya ya baka arziki ya baka kwanciyar hankali ya baka duk abin da ake bayarwa na arziki fala radda li fadlihi babu kuma wanda ya isa ya tsare fa lalla Allah ya hana ta zuwa gare ka fala yaqdiru ahadun an yuhawwila ko an yahula bainaka wa baina fadlihi ba wanda isa ya haƙi shiga tsakaninka da fallan Allah indai Allah ya isar maka da fallansa to sai ta isa zuwa gare ka babu wanda zai hana ta zuwa gare ka fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha kuma Allah ne ta'ala cikin ikonsa yake isar da falalarsa ga wanda iso a cikin bayi yake zaba ya isar da falala ga wanda iga dama sai yace bi kasbin aw bi ghairi kasbin in Allah ya rubuta maka arziki ko ka fita ka nema ko kana zaune in dai an rubuta to sai Allah ya kama sababin da zaka samu arziki wa bi sababi ma qaddaru fi sunni al-amma wa bi ghairi sabab ko da abinda Allah ya rubuta na sunna dake gudana cewa an ga tafi kasuwa zaka yi arziki ko ba haka ba kuma sai ga mutun ya je gona ya arziki domin duk mutane sun fi tsammanin arziki a ina haka in kai Allah ya rubuta maka arziki ta hanyar gona sai ka kawai duk inda ka sa iri sai ga Allah ya yi ya yi albarka a gonar kai kuma arzikin ka sai ya zama sai ai ta mamaki wani ya arziki amma da gora ishi a to dama ai fa yin rizqi bi khairin ne in yanni fi ka da alheri wato sai Allah ya sanya maka hanyar da ba a zaton arzikin ta nan kuma sai kai imata sai ga mutum dan gangan amma ya zama miliyoniya to wannan shi ne yake da abin nan tarur amma gashi kuma ya tare ku ganin damun Allah ne inda ba a tsammanin arzikin inda hanya ce Allah ya rubuta ma to duk hanyar da ka bi na neman arzikin sai Allah ya yassare maka fala radda li fadl ibab wanda yake tsire ka daga fala Allah sai ya ce sai bihi man yasha Allah yana isar da ita ga wanda iso cikin bayi wa huwal ghafurur rahim kuma ku sani Allah ta'ala shi mai gafara ne ga wanda ya tuba ma'ana waɗannan da ake wa wa'azi na cewa sai riki wannan Allah wanda bai da ikon ya amfanar da su ko ya tsare su daga cuta in suka dawo suka tuba to Allah zai mai zai yafe musu bayan an yi bayanin cewa ga Allah nan wanda yake shine mai iko sai aka kira cewa su tuba domin Allah yana yafewa in dai ka tuba Allah zai yafe maka ko da shirkan mutun yayi nadama ya tuba to fa huwal ghafur shi Allah wa huwa shi al ghafur mai gafara ne ga wanda ya aikata laifi kuma tuba ko da shirka ce ko ar rahim kuma yana jin kan wanda yayi imani ya dawo zuwa gare shi Allah zai masa rahama ya ji kansa saboda haka wannan aya kenan a ƙarshen ta Allah yana kiran waɗancan da cewa su dawo su tuba Allah ta'ala zai yafe musu sannan malaki ta wa hada min a'zami al-adillati wannan aya tana ce manyan dalilai ala anna Allah wahdahu al-mustahiqu lil-ibada wanda ke nuna Allah shi kadai shi ya cancanci abota masa dan me yake fa innahu nafi adhar shine mai isar da amfani shine wanda kuma cuta take zuwa daga gare shi ma'ana in ka zama koda kaddara ce wacce ke mara dadi sami ka daga Allah ce shine annafi adhar al-muti al-mani shine mai bayarwa shine mai hanawa alladhi idza masal durrin wanda in ya shafi bawa da wani abu na cuta ka fakarin wa maradin kamar cuta ko talauci fala kashifa lahu illa huwa ba wanda zai yayi wa bawa wannan damuwa in ba Allah din ba yace li anna al-khalqa domin dukkanin halittar Allah la wishtama da za su hadu baki daya ala an yanfa'uka bi shay'in lan yanfa'uka illa bi shay'in qad kataba Allah laka kaga irin wannan aqida annabi sallallahu alaihi wasallam yake koyar da Abdullahi ibn Abbas tun yana karami dan shekara bata wuce 7 ba ko kamar haka yace ka sani da dukkanin halittun Allah za su hadu duka aljanu da mutane baki daya dan su isar da amfani gare ka ba za su yi tarwa ba sai abinda Allah ya rubuta maka wa in istama'at ala an yudurruka bi shay'in la yudurruka illa bi shay'in kad katabullahu alayka in ko za su hadu baki daya halittun Allah su cutar da kai da wani abinda Allah bai rubuta maka ba to ba za su iya ba saboda aka riki Allah kawai ka dogara gare shi ka nemi amfani a wajen Allah shi kadai in cuta ce ka nemi tsari daga wajen sa sai ka zauna lafiya amma duk wanda ka rika ba Allah ba to ba zai iya maka wannan ba ba zai iya maka wannan ba ma yaftahu Allah mimma yaftahu Allah linnas min rahmatin fala mumsika laha duk rahmar da Allah ya nufi bayi da ita ba wanda yake sai rike ya hana rahma zuwa ga bayi wa ma yumsik abinda Allah ya rike kuma na rahma bai isar ga bayi ba to fala mursila lahu min ba'di ba wanda yake sai kai ga wannan rahmar gare ka wa huwa al-azizu shi Allah mabawayi ne shine mai iko mai aikata abinda yaso al-hakim kuma mai hikima cikin abinda yake hukuntawa dan saboda haka wannan aya dai ko ayoyin da aka karanta duka karshen wannan sura mai albarka suna kira ne zuwa ga mai zuwa ga tauhidi zuwa ga riki Allah shi kadai a matsayin abin bauta abin dogaro wanda ya wajaba abota masa ba wani sa ba sai Allah ta'ala ya ce kul ya ayyuhan nas
qul ya ayyuhan nas qad ja'akum al-haqqu min rabbikum فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك منه واتبع ما يوحى حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين
a karshen wannan sura Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce kul ya ayyuhan nas har yanzu dai Allah yana gaya manzon Allah ya ce ka gaya musu kul ka sheda musu ma'ana ka sanar da su ya ayyuhan nas cewa ya ku mutane kad ja'akum al-haqqu min rabbikum hakika gaskiya ta zo muku daga ubangijinku ma'ana wannan alqur'ani da Allah ya saukar yana kunshe da shari'a yana kunshe da wato abinda idan bayi suka rike za su kasance akan hanya ta daidai yace ya ayyuhan nasu kad ja'akumul haqqu min rabbikum yace wa huwa alquran alqurani ya zo muku daga ubangijinku alqur'ani al'azim mai girma almustamil ala mahasin al-ahkam wanda yake dauke da dokoki masu mafiya kyau wanda in bai suka rike za su yi rayuwa ingantacciya a duniya kuma za su mutsira a lahira almubayyin li haqiqati hadha ad-din alqur'anin da yake dauke da bayani na haqiqanin musulunci an kana so ka gane addinin musulunci ka karanta alqur'ani kuma alqur'anin nan Allah yayi wahayi da shi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama faman ihtada wanda yayi imani ya shiriya da alqur'ani shiriya ta alqur'ani ya rike alqur'ani ya ba abin da yake karantarwa fa inna ma yahtadi li nafsi to ka sani yana shiriya ne dan amfanin kansa ai faman fa'atu ihtida'ihi muhtasatun biha amfanin da zai samu na shiriya shi kadai ne zai amfana mana shi ne zai tsira a wajen Allah a gobe kiyama ya samu rahamar Allah ya samu gidan aljanna kai kinin kowa yana da kyau ya lura da hanyar da yake kai lalle ya rike hanya ta shiriya dai hanyar take ta batace ko kuma mai kura wacce take akwai shi ba akan ta kyale ba hanyar alqur'ani ni kakkiya kuma in ya shiriya amfanin kanshi zai dawo wa man dalla wanda kuma ya tabe ya bar hanyar alqur'ani ya bar hanyar addinin musulunci fa inna ma yadhillu alaiha to sakamakon wannan bata kanshi zai dawo shine zai gamu da fushin Allah da kuma azaba a gidan wuta a gobe kiyama Allah ya ce manzon Allah ya sanar da mutane cewa wa ma ana alaikum bi wakil ni kuma ku sani ba a aiko ni a matsayin wakili akan ku in tsaya in ce lalle sai kun yi imani ba ni dai nawa in isar da sakon Allah gare ku in kun karba kun yi aiki da shi kun shiriya to ko duk wanda ya shiriya amfanin kansa zai dawo wanda kuma yake ya tabe to shine tabewar ma kansa za ta dawo shi yasa a cikin hadisi kursi Allah ta'ala ya ce abin nan innama hiya amalukum wasiha lakum qul ya ibadi innama hiya amalukum wasiha lakum Allah ya ce a gaya wa bayi cewa duk abin da ka gani in ka tashi a gaban Allah a gobe kiyama ayyukanka ne aka gididdige aka rubuce maka yawa ba aikin wani bane aikin ka ne fa man wajada khairan falyahmadillah wanda yaga alheri a gobe kiyama bayan mutuwarsa littafin sa dauke da ayyukan alheri ya samu tsira to yiwa Allah godiya Allah ya datar da shi wa man wajada ghayra dhalik wanda ya tadda wani wannan kuwa fala yarumanna illa nafsa kar ya zargi kowa sai kansa wa man dalla fa innama yadhillu alaiha wanda yi aiki na kware man amila salihan falyansi wa man asaa fa alaiha duk wanda yi aiki nagari kansa zai shi zai ribaci abin nan aikin nagari shi zai ga amfana wanda kuma yayi mummunan aiki ya tabe ya kibin hanya ta daidai to ya jira ai yanzu ne zai ga mutuwa ta zo kuma yanzu ne za a nuna masa littafin sa na ayyuka saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi mai isar da sakon Allah ne kuma ku bayi da ake karantawa sakon Allah ya rage ku hankalta ku auna ku ga meye ne mafi maslaha gare ku maslaha shine bawa ya ba abin da Allah yake so dan ya samu tsira dan abin da Allah ba ya so ya bari dan kada ya je gaban Allah alhali bai imani ba bai aiki na kware ba kuma ya tsaya yana nadama yana bada hanzarin da ba zai yi mai ba zai masa amfani ba sai Allah ta'ala ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi dai ya bi abin da Allah ya yi masa wahayi an gaya wa mutane amma shi manzon Allah Allah ya ce wattabi ma yuha ilayka kai dai ya kai wannan manzo mai girma kabi ayyuhar rasul wahyi Allah kabi wahayin da Allah ya yi allazi anzalo ilayka fi kitabi yayi maka a cikin littafin sa wa amal bihi kuma kai aiki da shi wa alimhu ummata kuma ka koyar da al'ummarka kabi abin da Allah ya maka wahayi kuma kai aiki da shi sannan wasbir kai hakuri a bisa duk abin da zaka fuskanta na tsangwama da na wato kin imani da zasu yi wadancan kai dai ka abin da Allah ya saukar maka kai aiki da shi wasbir kai hakuri hatta ya hukuma Allah har lokacin da Allah zai hukunci tsakaninka da waɗannan masu ƙaryatawa shine in an je an tsaya a gaban Allah duk gashi nan yanzu babu kowa an tafi ko ba haka ba kuma duk an je ana jira a tashi a tsaya a gaban Allah kowa ya ga abin da ya aikata saboda haka Allah ya gaya manzo Allah ya hakuri lokacin hukuncin yana zuwa hatta ya hukuma Allah har Allah ya tsaye da bayi ya hukunci tsakanin su to a lokacin kowa zai gane wane ne idace akan hanyar daidai wane ne kuma wanda ya saba bai bi daidai ba wa huwa khairul hakimin kuma Allah ta'ala shine mafi alkhairi na masu hukunci shine mafi wato khairul qadina wa adlil fasilina shine mafi wato alheri na masu hukunci masu yanke hukunci mafi adalci a cikin masu rarrabe hukunci yace wa fa huwa la yakum illa bil haqq domin Allah baya hukunci sai da gaskiya saboda haka a jira a tsaya a gaban ubangiji kowa ya ga abin da ya aikata ga dai wa'azi nan an yi wa mutane shine wannan shine karshen wannan sura mai albarka suratu yunus alaihi salam kuma akan ta zamu tsaya tunda yau ana daren 27 ya kamata a ce yau ne zamu dakata kuma alhamdulillah abinda muka karanta a waɗannan kwanaki muna roƙon Allah ya fahimtar da mu ya ba mu ikon aiki da shi abinda muka yi kuskure da tunda har shi Allah ya mana afuwa kuma kamar yadda tun farko muka yi jan hankali a ƙarshe ma dai shi zamu kuma yi shine na wajibi ba muhimmanci kadai ba wajibi na musulmi lalle yaje karanta alqur'ani kuma yayi kokari wajen fahimtar abinda alqur'ani yake dauke da shi dalili kuwa saboda alqur'ani shine abinda Allah ya saukar gabaye na wahayi wanda yake so subuna shari'a saboda haka Allah ta'ala a cikin alqur'ani guda biyu da dama yake umarta bayi na tadabburin alqur'ani ka karanta ba wai karanta bakin kadai ba eh ana so karanta bakin alqur'ani yadda ya kamata amma kuma kai kokari wajen fahimtar ma'anonin sa Allah ta'ala ya ce kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati wannan littafi alqur'ani anzalnahu ilayka ya kai wannan manzo mun saukar da shi gare ka mubarakun yana cike da albarka sai ya ce liyatadabbaru ayati dan bayi su yi tadabburi na ayoyin alqur'ani waliyatadhakkara ulul albab kuma ya zama wa'azi ga masu hankali Allah ya ce afalam yatadabbaru alqawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahum al-awwalina me yasa ba za su yi tadabburin wannan alqur'ani ba am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahum al-awwalina ko kuma abin da yazo musu ba su ji labari cewa an aiko da irin sa ga waɗanda suka gabace su ba na baya su tambaya mana su ji Allah ya saukar da littattafai ga al'ummomi daban-daban wannan alqur'ani da Allah ya saukar da shi su duba su gani mane su yi tadabburi dan su gane cewa daga Allah yake afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfalaha me yasa ba za su yi tadabburin alqur'ani ba ko dai zukatan su akwai toshiya ne ba sa fahimta shi yasa ba sa tadabburi afala yatadabbaruna alqur'ana walau kana min indi ghayrillahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira dan me ba za su yi tadabburin alqur'ani ba da a ce qur'ani ba daga Allah yake ba daga wani Allah yake da sun samu sabani mai yawa a cikin su duk wannan kira ne na me na tadabburi na alqur'ani me tadabburi shine karantawa da kokarin fahimtar ma'anoni shine ma'anar tadabburi ma'ana mutun ya karanta at-tafakkur fiha wa ta'ammuli dalailaha kai tunani a cikin abin da yake karantawa sannan kai kokarin fahimtar dalilai da Allah ta'ala yake kawo maka wanda za su shirye da kai zuwa ga fahimtar hanya ta daidai da kuma aiki wanda zai baka tsira duniya da lahira shine amfanin tadabburi Ibn al-Qayyim yake cewa idan aratta al-intifa bil qur'ani in kana so ka amfana da sakon al-qur'ani fajma'a qalbaka inda tilawatihi wa sama'i in ana karanta shi ko kai kana karantawa ka tattara hankalinka waje guda kai kokarin fahimtar me kake karantawa me ake gaya maka wa alqi sam'aka ka bada sauraronka wa ahdhir hudura ka halarci halartar wanda yake man yukhatibuhu man takallama bihi kamar Allah da kai yake magana ga kaga Allah ne ka rika yin jin kamar Allah yana magana da kai فانه خطاب اليك على لسان رسولي اي القران زنتن الله ني غريكا akan harshen manzon sai yace isa gareka saboda haka ka tsaya in kana karanta alqurani kai kokarin fahimtar me Allah yake fada a cikin wadannan ainihin wato abin da yake karanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake yi in yana karanta alqurani yana tadabburi ga hadisin Huzaifa ibn al-Yaman Allah ya kara masa yadda lokacin da yake bada labari yace wata rana yayi sallah da manzon Allah zata laila faftataha al-baqara sai manzo Allah ya bude sallar sa ta dare da karanta suratul baqara Huzaifa yace fa qultu yarka inda al-mi'a nace wata kila in yi aya 100 zai yi ruku'i thumma madha 100 ta zo sai ta wuce ya ci gaba fa qultu salli biha nace to wata kila baqara kawai zai karanta a wannan sallar raka'a fa madha sai ya gama baqara sai ya dora fa qultu yarka biha nace to in ya gama wata kila iyakar baqara zai kare shi faftataha an-nisa sai kawai naji ya bude suratu an-nisa faqara'aha thumma iftataha ali imran ina jira in ce ai iya wannan zai yi sai buɗe ali imran yace yaqra'uha mutarassilan yana karantawa dalla 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 wannan a raka'a da yake fa yace idza madha bi ayatin fiha tasbih sabbaha duk ayat da ya wuce akwai tasbihi sai yayi subhanallahi kafin ya wuce wa idza madha bi su'alin sa'al duk ayat da ya wuce ta ana cewa ga wata falala Allah yace ka roka sai ya roka wa idza marra bi ta'awuzin ta'awaza in ya wuce wani waje da ake magana azaba sai ya nemi tsarin Allah haka yace karanta aya daya a sura abin nan raka'a daya amma ka duba surorin nan masu tsayi duk an karance su to amma me hikimar shine yana karantawa ne yana kokarin fahimtar me ayoyin suke faɗa. Shi yasa in za ka karanta duk Qur'ana irin wannan zama ba za ka gaji ba, saboda me ai hankalinka yana kokarin fahimtar me yake karanta, ba irin wanda yake karatu ne so yake ya gama ba, a so kake ka gane me ake faɗa. To saboda haka manzon Allah haka yake karanta. Ga hadisin Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, yace wata rana manzon Allah yace da ni, ikra alayya alquran, zo ka karanta min alqurani. Manzon Allah ya ga Abdullahi ibn Mas'ud sai nace aqra alayka wa alayka unzil, ya ma'aikin Allah in karanta maka alhali kai Allah ya saukarwa yayi maka wahayi da shi. Fa qala inni uhibbu an asma'u min ghairi, yace ina so in ji wani yana karantawa gare ni. Sai yace fa qara'tu alayhi min surati an-nisa, sai na bude masa karatu a cikin suratu an-nisa, hatta idza balagtu qawlahu ta'ala, da naje inda Allah yake cewa fa kayfa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahidan. Allah yace fa kayfa yaya al'amari zai kasance ya kai wannan annabi, idza ji'na min kulli ummatin bi shahidan, a ranar alkiyama mu tattaro kowace al'umma mu tsaye da mai mata shaida akan ta shine manzanta, wa ji'na bika kai ma annabi zamu zo da kai shahidan ala ha'ula'i shahidan, kana shaida akan al'ummarka, yaya al'amari zai kasance a wannan rana. Yace ina zuwa wajen, inji Abdullahi dan Mas'ud, sai manzon Allah yace hasbu hasbu, ya isa ya isa. Yace faltafattu ilayhi, da na juya na kallon manzon Allah, fa idza aynahu tadrifani, sai ga hawaye yana zuzuwa a fuskarsa, mana ya tuna wannan yanayi din, sai ga manzon Allah yana hawaye sallallahu alaihi wasallam. Kaga kenan ana karanta yana me, yana kokarin fahimtar me ake cewa, da yaji wannan al'amari abinda zai kasance gare shi hankalinsa ya tashi, sai ga hawaye sallallahu alaihi wasallam. To haka ake so in kana karanta alqur'ani kai ma kai me, ka rika kokarin fahimtar abinda ake gaya maka, sai ya zamo karatun yayi maka amfani. Abu Hurairah Allah ya kare da gare shi, Abu Zar Allah ya kare da gare shi, ya rawaito hadisi yace kama Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ayatin hatta asr, manzo Allah wata rana yayi sallar dare da aya guda daya har gari ya waye, aya dai kawai yake karanta tun farkon dare har zuwa asuba, yana cewa in tu'adhibhum fa innahum ibadu, ya Allah in kai musu azaba ai bayinka ne, wa in taghfir lahum, in kuma ka gafarta musu, fa innaka antal azizur rahim alhakim, kai aziz ne mabuwayi alhakim mai hikima. Wannan aya kadai yake karantawa, mana ma'anarta yana halarto ma'anar abinda Allah yake faɗa, yana karanta ta yana maimaitawa a cikin sallah har gari ya waye. Haka sahabbai kamar da Urwa dan Zubair Allah ya kara masa yadda ya rawaito, yace Asma bint Abi Bakar ya tambaye ta, shi Zubair abin nan kenan, Urwa dan Zubair yake tambayar Asma, yake cewa kayfa kana ashabu rasulillah idza sami alquran, ya Asma idan sahabbai an karanta musu alqurani su ya suke yi? Qalat tace tadmau ayunu, zaga idanun suna zubda hawaye, wa taqsha'iru juluduhum, sannan kana ganin suna rawar jiki, kama na'atahum Allah, kamar yadda Allah ya faɗa a cikin alqurani, mana in ana karanta musu alqurani suna cikin wato tsoro, sannan idanun suna hawaye, saboda me? Abinda ake karantawa suna kokarin fahimta da kuma tuna yanayin da ake faɗa. Duk ana karanta maka ranar alkiyama ko lokacin mutuwa ko kaza, in kana halarta wannan ma'ana kana tuna kai ba wata rana zaka shiga wannan yanayi, to dole hankalinka zai tashi. Amma baka ganewa ana karanta maka ko ina abin nan, ba za ka ma ka san me ake cewa. To kenan yana da kyau kai kokari ana karantawa kana kokarin fahimtar ma'anonin. Ga hadisin Abu Hurairah yake cewa lokacin da Allah ya saukar da wannan aya, afa min hadhal hadithi ta'jabun, yanzu daga wannan alqur'ani ne kuke mamaki? Wa tadhahakuna wala tabkun, ana karanta alqur'ani kuna dariya ba ku yi kuka ba? Yace fa baka ahlus suffa, da aka karanta wa ahlus suffa ba nasu abbai dake masallaci wannan, sai suka fashe da kuka, hatta jarat dumu'uhum ala qududihim, sai ga hawaye yana zuba akan fuskokinsu. Saboda me? Saboda sun ji ana cewa gashi ana karanta alqur'ani amma kuna dariya ba ku yi kuka ba? Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yanzun nara man baka min khashyatillah, ce duk wanda ya tuna Allah yayi hawaye ya zubar da hawaye, to ba zai shiga wuta ba. To sahabbai ma haka suke yi, su ma ana karanta alqur'ani suna cikin tsoro, suna cikin wato yanayi na firgita. Nana Aisha Allah kare yadda a gare ta, lokacin da manzon Allah yace sayyidina Abubakar yayi sallah, me tace? Tace ya Rasulullah, abinda ta faɗa tace inna Ababakar rajulun raqiq, mutum ne mai zuciyarsa mai taushi. Sai tace idza qara'a alqur'ana ghalaba alayhi albuka, inda ya karanta alqur'ani sai yayi kuka. Saboda haka garin ya ja sallah zai bige ne ya ta kuka, a sa Umar bane yi sallah, sai manzo Allah ya ce a Abubakar din da shi zai sallah. Kaga me tace? Tace shi Abubakar idza qara'a alqur'an ghalaba alayhi albuka, yana yawan kuka yana karanta alqur'ani. dan me saboda su sahabbai suna karantawa suna kokarin halarto ma'anonin abin da suke karantawa haka Umar dan Khattab radiyallahu anhu akace a fuskar sa akwai wani dan zane bakake guda biyu saboda mi khattani min albuka hari saboda kuka hawayen hayye masa alama a fuskar sa saboda yawan zubar da hawaye har yayi masa baki a fuskar alamar cewa kana gani za ka gane akwai abin nan guda biyu saboda mi diyan da suke karanta alqur'ani sai sun yi kuka sai sun yi kuka an bada labari Umar dan Khattab wata rana yayi karatun alqur'ani sai yazo inda Allah yake cewa yace inna azaba rabbika yana kan suratul tur inna azaba rabbika lawaqi ma lahu min dafi Allah yake ku sani fa lalle azabar ubangijin ku lalle mai faruwa ce tabbas wallahi za ta kasance ma lahu min dafi in azabar ta zo wallahi ba wanda zai tsire ku daga azabar ai da ya karanta wannan kawai sai ya fadi ya kama rashin lafiya har ana zuwa ana gaida shi saboda ayat tai masa tasiri to saboda haka gashi nan ana karanta sahabbai da tabi'ai in suna karanta alqur'ani yadda suke tasirantuwa da karatun alqur'ani to haka ya kamata to kuma babu yadda zaka tasirantu ka gane sai in ka gane ma'anar da ake karantawa to ko dai ka je gaban malami ka dau jalalaini dinka ko kuma raddul azhan ka je ka zauna ana biya maka kana kokarin fahimtar ma'anonin har ka sauke ka kuma zuwa har ya zama kai mai ta yadda in kana karantawa kawai ma'anar tana mai tana zuwa maka kana fahimta ko kuma a'a in wannan bai kasance ba lalle duk inda ake karatun alqur'ani ake fassarawa ya zamo mai nan ne majalisin ka na zama dan mai kullun ana karantawa kana kokarin fahimta wannan kuma al'amari ne wanda yake wajibi akan mu baki daya kuma amfanin wannan tadabburi din yana da yawa matakar gaske ba dan komai sai dan in kana karanta kana fahimta za ka ƙara tsoron Allah za ka ƙara kusantar lahira da tunanin hisabi za ka ƙara yin aiki na ƙwarai za ka ƙara nisantar abin da yake na sabon Allah in kana yin tadabburi wajen karanta alqur'ani saboda haka ina kira ga ƴan uwana dalibai cewa da kuma sauran ƴan uwa baki daya lalle mu yi kokari iyayen mu mu riƙa halarta inda ake karanta alqur'ani ana fassara ma'anonin sa domin ya zama muna karban sakon da alqur'ani yake gaya mana dan mu yi aiki da shi sannan kuma mu yi iya kokari mu kanmu ba wai iya zuwan ba mu riƙa zuwa muna karanta wato tafsiri a gaban malamai ya zama rayuwar baki ɗaya mun gudanar da ta iya wannan saboda dama rayuwar baki ɗaya mun zo duniya dan bautar Allah kuma bautar nan Qur'ani shike gaya mana yadda zamu nemi kusanci zuwa ga Allah saboda haka wajibi ne gare mu ba iya Ramadana ba baki ɗaya rayuwa mu yi kokari wajen kokarin halartar majalisin alqur'ani inda ake karantawa mu yi kokarin ma karanta shi daidai da yawa daga cikin mutane muna ta faɗa muna nanatawa suna cewa wai ba su da lokaci shi gurgula can yawa na rayuwa amma fa idan mutuwa ta zo ita ba za ta jinkirta musu ba wuce ita mutuwa ba ta warwar wanta da shigalinka ko me kake in lokaci za ka tafi saboda haka ba mu ce kar a je a nemi duniya ba domin shi ne za ka rufa kanka a ciki amma kar ka manta cewa duniyar takaitacciya ce wal akhiratu khairun wa abqa lahira nan ne alherin yake sannan kuma nan ne madawwami rayuwa madawwamiya so in zaka nemi abin duniya ba laifi bane amma kada ka manta da lahirarka lalle ka je ka nemi malami da zai zaka karanta alqur'ani a wajensa ka nemi malami da zaka zuwa kana karanta ma'anonin alqur'ani kana fahimta ya zama wannan shine rayuwarka baki da muna fada ga manya nan tare da mu wanda suka yi shekaru mu dai ɗan ƙanana ne ba mu shekaru da yawa amma mun san ana ba mu labari mutane na baya mafi yawa ɗan kasuwa da masu sana'a sukan baro wani lokaci kafin faduwar rana bayan la'asar bayan kaza su je domin daukar ilimi ko kuma kafin su tafi sana'a ko kasuwa suna zuwa su dauki ilimi sun maida wannan wani bangare na rayuwarsu ma'ana da sana'a da kasuwa ba ta hana su zuwa neman ilimi kafin su je kasuwa sai sun biya zaure sun dauki dan abin da su dauka na ilimi in sun dawo da la'asar ko bayan la'asar to amma yanzu mutanen mu ba lokacin da za a je a nemi ilimi amma mutuwa ita ba ta jinkirta yadda ta dauki wadannan haka za ta dauki wadannan domin ba ruwanta ita ajali ne ka ko ka je ka yi ta farin kasuwar ka yi ta cin kasuwar ka yi ta abin da za ka yi ka kare a kasuwar mutuwa ta zo kuma ta zo da kai ba wani aiki baka tsaya kai abin da ya kamata ko kuma a'a ka waye wa kanka lokaci kafin ka je sana'a da kasuwa da hantsi ka je ka nemi wani malami ka je ka yi karatu minti 30 ka karanta ilimi karanta alqur'ani a biya maka ayoyi biyar kuma kai kokarin fahimta ga hadisi mun karanta magabata sahabbai sun kasance ba sa karanta fiye da aya nawa 10 ba za a tsallake aya 10 ba sai sun iya biya ta
sun fahimci ma'anar da ke ciki kuma sun yi aiki da ita sannan kuma su ƙara gaba kaga kenan rayuwar ka baki daya wata kila haka ƙare ta ma baka kammala biya alqur'ani wadan me aya 10 ka karanta ta daidai ka fahimci ma'anar ta kuma kai aiki da haka suke su magabata ba abin alfahari bane a ce ai kai sauka ai ka haddace abin alfahari shine kana aiki da abin da ka karanta abin alfahari shine ka ma gane me ka karanta kuma kana aiki da shi saboda haka kalubale gare mu baki da yawa a wannan zamani mun kai rayuwar da dukkanin mu muna cewa ba mu da lokaci haka mutane suke ce shi wanda ka taba rike ba lokaci amma lokacin fa na lahira ne babu amma na duniya fa da yawa akwai domin a cikin mu ba mai sana'a daya ba mai sana'a daya yanzu mu masu karantawa ba wanda zaka samu irin na mai karantawa a islamiya guda daya islamiya uku biyar nake karantawa akwai ta asabar da lahadi akwai ta litinin zuwa laraba akwai ta alhamis da zuba akwai ta yamma akwai duk muna zuwa dan me dan abin da za a ba mu na sadaka ba shi muke ba wannan mai zuwa abin da karantawa ke shi kuma mai kasuwa zai je da safa ya je kasuwa yana ganin yamma ta ayyar dama ya bude shago unguwarsu sai kuma ya zo ya zauna ba zai koma gida ba sai sha daya yayin ya ci kasuwar safa kuma ya zo ya ci ta yamma kuma ba asabar ba lahadi ba juma'a baya hutawa ba hutu saboda mai neman duniya mai sana'a ko dama irin masu sana'a ta hannu mai aikin ruwa mai aikin kafinta dama yadda yake shine mutum goma za su kama sana'a sai ya ce zai ma ya baka rana sai wannan ma yazo ya ce zai ma ya taba na wannan ya taba na wannan ya taba na wannan yaushe yake da lokaci saboda hadaba hadaba saboda haka in ka zo kai da shi haƙuri haƙuri za a sai ya fara taba naka kana juye baya sai ya taba na wannan saboda ya tara wai ba lokaci kowa hadama rayuwar ta mu duk ta zama kuma duk da haka talotin dai gashi muna cikin sa muna karantawa waje 10 kana sana'a 10 amma ga kare yadda kake to ina ma ka rage ka nemi ilimi ka rage ka je gaban malami wallahi akwai alheri a cikin wannan eh wannan duk da kake ganin ana cewa duniyar nan ba hutu haka za a kare gwanda ma ka nemi rabin lahira ayi wa duniyar amma ka rage wani abu in ya kama da hantsi ne zaka je ka nemi malami ka nemi albarma da sabi kafin ka je sana'a minti 10 minti 30 minti awa 1 ka samu alherin lahirarka ka je kai sana'a in kuma da yamma ne in ka dawo da wuri yanzu ba a dawowa daga kasuwa sai me ko sai ma almagrib dab magriba ko kuma sai ma an yi isha'i a kasuwa mutane duk rayuwar ta koma an manta da lahira wannan wallahi ba abin da zai haifa wa mutane illa hasara mutum ya yi ta rayuwa ba tare da yana inganta rayuwarsa gajiya ta lullube mutane ba farillan ma da kyar ake nafila ko dama wannan gajiyar da aka tare shi za a yi wani kiyamul layl to shi za a yi wani alheri bauta ba za a iya ba jikin ya gaji da harkar duniya sai bacci an tashi an dora to lalle ne wa kaina da ku nasiha mu tsaya mu nemi ilimi na addini mu ware lokaci ko ya iki kuma mu nemi lokacin da zan bauta wa Allah lalle yan kasuwa ku rika sallah a masallaci ku yi sallah a jami'i masu sana'a lalle ku rika bin inda za ku yi sallah a jami'i a rika yin azumi na alhamis da litinin a rika yin azumi na ayyamul bid a rika yin abu na ayyukan ibada in ba haka ba to a ci gaba da abin da za a yi mutuwar dai ko ka yin ko ba ka yi ba za ta so kuma duk wanda ya aiki Allah ya gama ya gaya man man amila salihan fali nafsi wanda ya aikin alheri shi zai ga alheri gashi mun karanta Allah ya ba mu ikon gyarawa ya karba yuka mai yafi mana kurakuran kamar yadda muka ga wannan shekara muna roƙon Allah ya azurta mu da ni'ima ta ganin baduma cikin koshin lafiya kuma bauta masa bi ibada ta azumi da kuma ainihin wato ayyuka na alkhairi kuma muna roƙon Allah ya karba mana ayyuka Allah ya yafi mana kurakuran dukkan bukatun mu na alkhairi Allah ya biya mana su ainihin duk abin da muke tsoro Allah ta'ala ya tsare mana kuma ƙasa wannan da muke ciki hali na kunci Allah ya yi mana ya musanya mana da yalwa ya sanya mana albarka cikin duk abin da ya bamu ƴan kuma da suke jihohi na Katsina da Sokoto da Kaduna da makamantan su inda ake cikin damuwa Allah ya yi musu Allah ya yi musu ya zauna da su lafiya mu ma da muke nan Allah ya ƙara mana zaman lafiya Allah ya tsare mu daga dukkan wata fitina shugabannin mu Allah ya rike hannayensu Allah ya sa tausayin talaka a cikin zukatansu ma'aikata Allah ya sanya tsoron Allah da amana a zukatansu ƴan kasuwa Allah ya sa mu tsoron Allah da gujewa algus da kuma ha'inci a cikin kasuwancinsu Allah ta'ala ya karɓa mana ayyukanmu na ibada Allah ya yafe wa iyayenmu da kuma waɗanda suka riga mu cikin malamanmu waɗanda suke raye kuma Allah ta'ala ya ba mu ainihin wato ya ƙara musu lafiya سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين كده ومن تعالى يقوموا أغزة قاشي أني وتعشيد تر أنا كشيس وتعشيد قانا نوكينا ba a taba yin ranar da ba a kashe su ba kananan yara da manya a kullum to yana da kyau kada mu manta da su a rugo abin da ya rige na kwanakin nan mu yi musu addu'a Allah ya yi musu wannan ainihin zalunci da ake musu Allah ta'ala ya kwace musu hakkin su a wajen wannan azalumin Yahuda wadannan Yahuda Allah ta'ala ya nuna mana karshen su Allah ta'ala ya raba tsakaninsu Allah ya raba zakatansu Allah ya sauka musu da musibar da za su kyale mu da wanda suke goyen bayan su daga cikin tura Allah ta'ala ya tsare mu daga sharrin su wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh aram ma yana magana me kake cewa aram na'am
Allah
ya kuwa ne yau masu itikafi na siha me nasiha Allah ya gafarta bani to ina ji
game da naga wani lokaci akan shagala da hira
yana magana game da itikafi mun yi wannan magana a huduba mun je mun same su mun musu magana to amma ka san ya danganta da yanayin dabi'a ta mutum galibi matasa ne an saba up and down to kazo ka zauna gum a waje daya ba su iya ba eh sai ga mutun ya sauko daga kasa ya hau kamar su kuku haka sai ga yaje ya leka waje a gidan masallaci ya koma can waje alwala ya leka yana yin to ana bukatar hakuri ne muna ga musu ku yi hakuri abinda kuke yi ibada ne kuma ma'anan itikafi shine luzum almakan lazamta guri kuma ya zamo ba ku bata lokutan ku wajen wani abin ba ya zama duk lokutan sun tafi cikin aikin alkhairi karatun qur'ani nafila zikiri in ka gaji ka kwanta ka huta kana kwance kana ambatan Allah kana zauna kana ambatan Allah ko ba haka ba ana buƙatar masu itikafi su ƙara hakuri wajen zama waje daya da rage hirarraki da rage yawuce yawuce da rage kallace kallace duk wannan ba daidai bane ku zauna a masallaci ku yi hakuri kuma ku ja manyan ku ja kananan ku riƙa yi musu nasiha ai na gaya musu wannan manyan su rika jan kananan su ne musu nasiha dan su zai tsaya su yi abin da ya kamata Allah ya ba mu dace wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh